الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فيهك يا أبواب، السلام عليكم ورحمة الله. Barkanmu da saduwa a wannan yammaci na Asabar wanda ya dace da 6 ga watan 3 Rabiul Awwal a wannan shekara ta 2023 bayan kiran Manzon Sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shi ne yammaci na 18 ga watan 5 shekara ta 2022 miladiya. Don ci gaba da karatun littafin mai albarka Riyadhus Salihin, wannan kuma shi ne darasi na 55. Za mu tashi babu fadlil hubbi fillahi wal haqqi alayhi wa i'lamir rajuli man yuhibbuhu annahu yuhibbuhu wa madha yaqulu lahu idha a'lamahu. Babu fadlil hubbi fillahi wal haqqi alayhi, babin da yake magana dangane da falalar so don Allah da kuma zabular da mutane wajen gina soyayya din don Allah. Wa i'lamir rajuli man yuhibbuhu annahu yuhibbuhu, da kuma shelantawa mutum wanda yake so cewa yana son shi. Wato lallai idan kana son wani so na musulunci, ka ba shi labarin cewa kana son shi. Wa ma za ya kulu lahu idza a'lamahu, da abinda zai ce yayin da wani ya ce ina kaunarka don Allah, wace amsa ya kamata kai masa martani da ita. Waɗannan su ne abubuwan da babin zai karantar da mu, kuma su ne malam Imam Nawawi ke son ya kawo aya ko ayoyi da hadisai waɗanda za su ja hankali, waɗanda cikinsu za a fahimci haka kai tsaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر السورة. وقال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. الحشر. وبنجي تعالى يبدأ في سورة الفتح: محمد رسول الله. Lallai Muhammad manzon Allah ne, jakada ne na Allah Ubangiji ta'ala ya turo shi don ya zama khatamun nabiyina wa imamun mursalin, wato shi ne cikamakin annabawa, kuma shi ne jagora na manzanni. Wallazina ma'ahu, waɗanda suke tare da shi, ashidda'u alal kuffar ruhama'u bainahum, masu tsanantawa ne a kan kafirai, amma kuma masu jin kai ne a tsakaninsu da juna. A cikin wannan aya cewa ashidda'u alal kuffari, sukan tsananta ma kafirai, ruhama'u bainahum, kuma suna jin kan junansu, za mu fahimci cewa ashe alaka da ake so ta gudana tsakanin mummunai da junansu alaka ce ta san juna dan Allah, tunda Allah ya ce ruhama'u bainahum. Alaka ce ta su kaunaci juna, kar su ki juna, kar su yi wa juna hasada. Ila akhir al-aya, mutum malai ya ce ka karanta ayar zuwa karshenta. Idan aka ce ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum, abinda zai biyo baya, tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana. Tarahum, kai mai karatu zaka ga su mummunai, musamman waɗanda suka yi zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko kai manzo ɗin da ake saukar maka da waɗannan ayoyi, tarahum kana ganin su waɗannan sahabbai waɗanda Allah ya ambace su da cewa wallazina ma'ahu, ashidda'u 'ala al-kuffar ruhama bainahum, zaka gansu ruk'an sujadan, suna masu yin ruku'i suna masu yin sujada, ma'ana suna yin salloli na farilla guda biyar a yi ne, suna yin salloli na nafila waɗanda suka dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine ruk'an sujada. Yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana, suna neman falalar Allah, suna neman yardar Allah ta'ala. Wannan ita ce niyyarsu, ba wani abu na duniya ko wani matsayi ko yabon mutane suke nema ba lokacin da suke ibada, lokacin da suke aiwatar da kowace irin da'a. Wannan fa shaida ce Allah da kansa yake bayin da suke aiwatar da kowace irin da'a. Wannan fa shaida ce Allah da kansa yake bayarwa ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, cewa abinda ayan nan ta faɗa shine halinsu. Inda annabi zai hanga ya hango a tattare da su, ba zai ga wata sifa ba face dai wannan wanda Allah ya ambata, ashidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana, suna neman fallar Allah, suna neman yarda. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, simahum alamominsu fi wujuhihim suna nan a cikin fuskarsu, min athari sujud na alamar gurbin sujada, wato duk bawa mummuni wanda yake yin sujada domin Allah tasirin hakan na bayyana a fuskarsa. Kada ku ɗauka bakin da ake gani na goshi wanda a alama ce ta yawaita sujada shine kai tsaye ake nufi da wannan aya, ko kuma shi kadai ne abinda ake nufi da wannan aya, domin inda shi ake nufi da sai Allah ya ce simahum fi jibahihim min athari sujud. Jibah kaga ya zama jam'i na aljabaha, goshi, amma sai Allah ya ce simahum fi wujuhihim min athari sujud, alamominsu a fuska. Kaga gaba ɗayan fuskar ce ke ɗauke da annuri, alama ta imani, alama ta musulunci, alama ta fuskar mummune wanda baya samun nutsuwa sai lokacin da yake wa Allah da'a, wanda yake samun kansa cikin damuwa duk lokacin da yayi wata mukhalafa ya saba ma Allah ko ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Zalika masaluhum fit tawrat wa masaluhum fil injil, zalika abinda aka ambata muku a baya na cewa su sahabbai a shidda wa al-kuffari ruhama bainakum, cewa za ka gansu ruk'an sujudan, cewa yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana, cewa simahum fi wujuhihim min athari sujud, waɗannan ababai da aka zana na siffofin sahabban manzon Allah ko wani bangare na siffofinsu, zalika hakan da aka ambata muku masaluhum ita ce siffarsu fit taurati a cikin at-taura da kuma cikin linjila. Zalika masaluhum fit taura wa masaluhum fil injil, ita ce siffarsu a taura, ita ce siffarsu a linjila. Abin nufi irin yadda at-taura da linjila suka yi bayanin annabi sallallahu alaihi wa sallam ta fuskar wani bangare na siffofinsa, to haka at-taura da linjila suka yi bayanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta fuskar wani bangare na siffofinsu. Siffar manzon Allah cikin at-taura da linjila Allah ya bayani, yajidunahu maktuban indahum fi at-taurati wal injil, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هكا صفة تكين أترى دل الزيلة تسوما صحابي هكا صفة تكين أترى دل الزيلة واتو أشدوا على الكفار رهماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود وتوانا ننون فالل صحابا من ذن الله صلى الله عليه وسلم ta yadda aka lissafa su ba wai ta ambaton sunayensu ba ta hanyar siffarsu a cikin at-taura da linjila. Sai Allah ya ba da misalinsu don kusanto da nesa, don ka san matsayinsu da alaƙarsu da annabin shine kamar matsayin shishshiken itace da kuma rassan itacen. Kowace itaciya shishshikenta da yake da saiwa da jijiya a ƙasa, ya kuma dagu sama ya yi tsawo ya samu rassa, alaƙar da ke tsakanin shi cikin da rassan, irin wannan alaƙar sai ke tsakanin annabi da sahabbansa. Shi annabi shi ne shi shikan, shi ne itacen wanda yake da jijiyoyi a cikin ƙasa, su kuma sahabbai su ne rassan wanda ke zama ado ga wannan itacen ko ga wannan shi shikan. Sha Allah ce, ka zar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaghlaza fastawa ala suqihi yu'jibu zurra. Wato misalin su ka zar'in, kamar wani dashe ne, akhraja shat'ahu, wanda ya fitar da rassansa. Ka zar'in akhraja shat'ahu, kamar dashe ne ko itace ne ko tsiro ne wanda ya fitar da rassansa. Fa'azarhu, sai rassan suka ƙarfafi shi itacen, suka ƙara masa ado. Fastaghlaza, shi kuma tun da rassan suna da yawa, kaga zai gwaɓi ya yi kauri don ya iya ɗaukan nauyin adadin rassan. Fastawa, ya kuma daidaita ya kafu saboda jijiyoyi da yake da su a ƙasa. Ala suqihi, akan saddarsa. Yu'jibu zurra, har yake burge wanda suka shuka shi, yake burge wanda suka dasa shi. Duk itaciyar da ka dasa ta, ta samu jijiyoyi, ta yi sanda, sandar ta fitar da rassa, lokacin da ka same ta a wannan halin ba kana farin ciki ba. To haka Ubangiji Ta'ala ya turo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya kafa shi, ya karfafe shi, ya ce, ballighi ma unzila ilayka min rabbik fa in lam taf'al fa ma ballaghta risalatahu wallahu ya'asimuka minan nas. Ya karfafe shi, ya dasa shi, sai kuma ya kawo sahabbai din, ya kaddara musu yin zamani ɗaya tare da manzon Allah, suka ƙara ma annabi ƙarfi wajen iyadda saƙon musulunci. Allah da kansa ya ce, huwa allazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Wato Ubangiji Ta'ala shi ne ya karfafe ka da wata nasara daga gare shi, kuma shi ne ya karfafe ka da mummunai. Allah ya karfafe ka da nasara, kuma ya karfafe ka da mai mummunai, zarata waɗanda suka tsaya suka taimaka maka wajen yadda saƙon musulunci. Wa allafa baina qulubihim, ya haɗa tsakanin zukatansu kan kalmar shahada, kan ka'idar musulunci, tare da bambancin yare ko launin fata ko matsayi da kowa ke da shi a cikin jama'a. Amma dai kalmar shahada ta haɗa kawunansu. Law anfaqta ma fil ardi jami'an, da zaka ce da duk abin da ke ban kasar dukiya a bisa ga haɗa kansu, ma allafa baina qulubihim, da baka isa ka haɗa kansu ba, walakin Allah allafa bainahum, sai dai Allah ne ya daidaita tsakanin zukatansu. To kaga fastaghlaza fastawa ala suqihi yu'jibu zurra, irin yadda shukar ke burge wanda ya dasa ta. To irin takun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da alaƙarsa da sahabbansa, abu ne da ke burge Ubangiji subhanahu wataala, abu ne da Allah yake so ya yadda da shi. Irin yunkurin da annabi ya yi wajen iyadda musulunci, da irin agaji da taimakon da sahabbai suka bashi wajen iyadda musulunci, kamar yadda shuka ke burge mai ita, shi ne yu'jibu zurra. Amma daga ƙarshe mai zai faru, liyaghidha bihimul kuffar, Allah ya yi haka don ya fusatar da kafirai, bihim da su mummunai, da haɗuwar mummunai ya fusatawa kafirai, dunƙuluwar sahabbai a gefen manzon Allah da bashi kariya ya fusatawa kafirai. To da wannan ne Imam Malik ibn Anas zai kafa hujja cewa ashe ɗan shi a kafirai ne, tunda dai su suna jin haushin sahabban manzon Allah. To haka duk mai jin haushin sahabban manzon Allah, wannan ayar ta hukunta shi menene? Dan da Allah ya ce liyaghiza bihil kufara, dan in mummuni ne ba za ka ji haushi ba, amma in har ka tsane su, to wannan aya ta rubuta ka cewa kana cikin layin kafa. Kaga wannan istinbat ne wanda yake wajibi jiddan. Imam Malik ibn Anas, wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran azima. Ubangiji Ta'ala ya yi alkawli ga waɗanda suka yi imani, suka yi aiki nagari, cewa suna da lada mai girma. Allah samu cikin su. Mahallin shahid dai a cikin ayar shine ashiddawa 'alal kuffari ruhama'u bainahum, wanda ke nuna suna kaunar juna dan Allah. Wa qala ta'ala, Allah madaukaki yace, wal ladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim والذين تبوؤوا الدار waɗanda suka zauni gida, gida na imani, wato Madina kenan, wal imana, kuma suka kudurta imani a cikin zukatansu, al-ansar kenan, sahabbai ƴan Madina, ga min qablihim, wato min qablihim, tun kafin waɗansu daga cikin masu hijira. An samu wani adadi daga cikin al-ansar wanda sun karɓi musulunci tun kafin wani adadi daga cikin masu hijira. An gane ku? Yuhibbuna man hajara ilaihim, ga ɗabi'arsu suna ƙaunar duk wanda ya hijira ya je garin su, ba sa tsaron shi. Ƙaunar da suke yi din nan, dan yare ya hada su, dan launin fata ya hada su, saboda me? Ƙauna ce dan Allah. Kaga dai babu fadlil hubbi fillah, za ka samu wani daga cikin sahabban Madina na ƙaunar wani daga cikin muhajirun fiye da ƙaunar da yake wa mahaifinsa ko ɗansa ko matarsa ko ƙaninsa ko ubansa. Saboda ƙauna ce ta Allah, matuƙar wannan mahaifin nasa ko ƙaninsa ko uwansa ko ɗansa ba musulmi bane ba, to za ka samu ɗaya daga cikinsu na fifita ɗan uwansa musulmi ne sama da wa ɗan uwansa na jini kafiri. To shi ne yuhibbuna man hajara ilayhi, suna ƙaunar wanda suka yi hijira zuwa gare su, dan haka ma suka ba su masauki, dan haka suka ƙulla auratayya da su, dan haka suka yi maƙotaka da su, dan haka suka yi kaza suka yi kaza suka yi kaza da su. Yuhibbuna man hajara ilayhi, ashe wannan ita ce sufur mummunan farko wanda akan ta ya kamata kowane mummunai su haɗu gina ƙauna don Allah. Wa an Anas radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa an yuhibba al mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allah minhu kama yakrahu an yukuzafa fi an-nar muttafaqun alayh. Wannan hadisi an karbo daga Anas dan Malik, Allah shi kare da gare shi. Anas dan Malik daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, manzon Allah ya ce salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman, al-amra uku wanda duk suka kasance cikinsa, cikin lamarinsa, wajada bihinna halawatul iman, zai samu ɗanɗanon imani a sanadiyarsu. Al'amurra guda uku wanda duk ya ci nasarar haɗuwarsu game da shi, to lallai zai samu ɗanɗanon imani. Ɗanɗano ne ba na harshe ba, ɗanɗano ne na ruhi a zuci. Mutum zai rinka jin wani zaki da walwala da kwanciyar rai wanda ba a sayen shi da kuɗi, kuma ba wani a duniya da zai iya tabbatar maka da wannan in ba imani ba. Abu na farko, an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, Allah da manzansa su zanto su ne mafi soyuwa a wajen bawa, mimma siwahuma, sama da duk abin da ba su ba. Ka ji yadda kake son Allah a zuciyarka, yadda kake son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zuciyarka, ya dare da kake son kowa a duniya. To kuma wannan abu ne wanda mutum ya iya yin da'awarsa da baki. Kowa aka tambaya a nan cikinmu, lalle zai ji kunya ya ce gashi yana son wani sama da Allah, ko gashi yana son wani sama da manzon Allah. Duk wanda ka tambaya in dai musulmi ne, mace ko namiji, zai ce maka ya fi ƙaunar Allah, ya fi ƙaunar manzon Allah akan kowa a duniya. To amma wannan da'awa ce ta baka, wanda ya yi da'awar sai aya ta hukunta shi cikin suratu Ali Imran, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. In da gaske ne kuna son Allah, alamar da ke nuna haka din a zahiri ba da'awar harshe ba, fattabi'uni, yin biyayya ga manzon Allah. A ga duk abin da manzon Allah ya ce yi, kana kokarin aiwatarwa. Abin da ya ce bari, kana kokarin bari. Baka farawa sai ka ji ya baka izini, baka dainawa sai in ya ce a dakata haka. Idan ka zama haka a cikin rayuwarka, to alama ce cewa kana ƙaunar Allah. Biyayya da za a ga kana yawa manzon Allah sau da kafa, cikin abin da ya ma daɗi da abin da bai maka daɗi ba, cikin abin da ka gada a gidanku da wanda kuma ya saba abin da ka gada a gidanku, cikin abin da zai jawo ma yabon mutane ko wanda zai zama ma zargin mutane. Matukar Allah ya ce, matukar manzon Allah ya ce a ga ka makalkale ma abin, to wannan alama ce ta kana san Allah, kana san manzon Allah. Alama ta ba wai san kuma kaɗai kake yi ba, a'a, san da kake wa Allah ɗin da san da kake wa manzon Allah ya tsara na kowa a duniya. Alama a ga haka shi ne, a ga ga umarnin Allah, ga umarnin wani wanda ba Allah ba kuma ya saba mana Allah, ga horo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ga horo daga bakin wani wanda ba manzon Allah ba kuma ya saba na manzon Allah. aga babu wani taraddudi, babu wani kwangabakon baya, kai tsaye ka bi umarnin Allah, ka kyale wanda ya saba wa Allah ɗin, ko na sarkin garinku ne, ko na gwamnan garinku ne, ko na mai gidanku ne, ko na mahaifinka ne, ko na uban gidanka ne. Kai tsaye ka bi na wancan, ka bi na manzan, ka bi na Allah, na manzan Allah, ka kyale na wancan. To wannan dalili ne a zahiri da ido ke gani, har ma ya iya yiwuwa hannu ya laluba ya taba shi, cewa kana son Allah da manzansa sama da wancan wanda ka bari. Amma da zaran ka tsaya sana kana taraddudi, to ka ka daidaita suke. Da zaran ka bi na wancan mutumin ka kyale na manzan Allah, ka bi na wancan mutumin ka kyale na Allah, yanzu kake so. Kana son wannan mutumin da ka bi umarninsa sama da Allah, sama da manzan Allah. Ashe kaga ba da awace ta baki ba, sai an jarraba ka an gani. A ga gaskiyar haka. To dukkan mutumin da ya samu cin nasarar wannan a zuciyarsa, to zaka samu yana jikin wani dangaro na imani a cikin zuciyarsa wanda mutane ba sa ji. Wannan kuma ba kowa ke samun sa ba, sai wanda Ubangiji ta Allah ya masa dangantaka. Amma dukkan mutumin da matakin imaninsa bai kai haka ba, to yana cikin tashin hankali a zuciya. Yanzu ka samu mutane guda biyu. Daya ya tsantsanta ikhlasinsa ga Allah, duk abin da zai ba ruwansa ya yi wa wani daɗi, bai wa wani daɗi ba, ya ba wani haushi, shi dai abin da yake nema shin Allah zai yarda da shi ko ba zai yarda da shi ba. Na biyu, ya tsantsanta biyayyarsa ga manzon Allah, da an ce manzon Allah ya ce ba ya jira kuma ya ji, to da wani da wani ko mai suka ce, dan da wani da wannan ba su da tasiri a wurinsa, sai abin da manzon Allah ya ce. Sai kuma ka samu wani a gefe, yana son Allah, yana son manzon Allah, a waje ɗin kuma yana son malaminsa, yana son sarkinsa, yana son ubangidansa, yana son shehinsa, yana son waliyinsa. Ga ƙa'idoji na da'a da ibada wanda Allah ya shimfiɗa, manzon Allah ya bayanin su. Ga ƙa'idoji na da'a da biyayya wanda wani shehi da ake girmamawa ya shimfiɗa, ko wani waliyi ya kawo. Ga manzon Allah ya kawo abu kai tsaye daga taskar wahayi, ga kuma wani shehi ya kawo daga taska ta shehun taka. To sai mutum ya tsaya yana taraddudi, ya kasa rinjayarwa, wanne zai bi? Ya bi na manzon Allah, shehi zai fushi da shi, shi ko baya san shehi ya fushi da shi, baya san malamin sa ya fushi da shi, baya san ubangidansa ya fushi da shi. To sai yau ya bi na manzon Allah, gobe ya bi na wancan, yau ya bi na manzon Allah, gobe ya bi na wancan, ko yanzu ya bi na manzon Allah bayan an zama kogo da wancan. To kaga anan gurin bai yi wa manzon Allah cikakkiyar da'a ba, bai koma wannan shehin nasu da waliyinsa cikakkiyar da'a ba, a cikin su ba wanda zai yarda da shi kenan. Manzon Allah ba zai yarda da shi ba, shehun sa ko ba zai yi ba, ba zai yarda da shi ba. Kaga anan gurin yayi asaran duka guda biyu kenan. In har yana son shehin sa ya yarda da shi, to shehu ne ba ka son kishiya. In ka karɓi wurin shehi, ba ka karɓan wani shehin da ba. In ga wurin wani wali, ko ba ka karɓan wurin wani waliyin da ba. Duk wanda yake wurin tijaniya, haramun alaihi ya zo kuma yace zai karɓi wurin kadiriyya. Duk wanda yake na kadiriyya, haramun ne yace zai karɓi wurin tijaniya. Sai dai ka rike kadiriyya kadai, ko ka rike tijaniya kadai, dan in ka hada biyu, shehuna za su yi fushi da kai. To balantana ka hada nasu na manzon Allah ba. Shehu ne ba sa son kishiya, ya kamata ka sani. Ba sa son kishiya. Kaga a nan gurin ya ‘yan uwa, dukkan mutumin da Allah bai wa basira da tunani da hasken dinsa, wa ya kamata ya bi? Babu wani shehi wanda mabiyansa suka mamaye gari ɗaya ma ba wai duniya gaba ɗaya ba. Ka duba Kano, akwai wani shehi gaba ɗaya da zai ce garinsa ne Kano? Shehu ne da yawa ake wa da'a a Kano. Turuk ne muta'addida ake wa da'a a Kano ake mutu da su. To manzon Allah ko hantsi ne laifi gidan kowa. Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi bashiran wa nadhira walakinna aktharan nasi. Duk duniya aka turo su gaba daya, ba wata unguwa ba, ba wata zawiya ba, ba wani lungu ba, ba wani kauye ba. Amma dukkan shi yana da adadi na muridansa. Kuma a wata zawiya a cikin garin, ko a wata nahiya ta duniya, idan ka je gari ka zaɓi mutane shehi kaza ne, to manzon Allah kuma duk duniya aka turo su gaba daya. To da wanda yake da ƴan mutane kaɗan a cikin wata zawiya a wata unguwa tun loko gindin kwatami, da kuma wanda aka turo zuwa ga duk duniya gaba daya, dan Allah wa ya kamata ka bi? Abin ma za ka kwatanta ba ke nan. ba na jin a duniya akwai inda ake da'awar son manzon Allah sama da birnin Kano. Babu kuma inda ake karya sunnar manzon Allah a yaki wanda yake zai yi ta kuma irin birnin Kano. Da'awar son manzon Allah a nan gare? Ka je wajen taron Maulidi Ibrahim. Manzon Allah za a ambata sai wani ya fadi. Ƙarya yake. Gobe zai je kasuwa manzon Allah ya ce man gashana falesa minna yayi albushi. Idan kai magana dan me kai albushi ba zai ce ba za a biya a tankar manzon Allah sai ce za a biya a tankarwa. To ina manzon Allah kuma? Kaga ya zama me? Tufka da walwala. Tufka da walwala ke. Da'ar da ake wa manzon Allah ana bin sa ne sau da kafa. Domin duk wanda ba shi ba ya halatta ya daidai ya halatta ya kuskure. Amma manzon Allah fa daidai ne kauran wahidan babu kuskure a cikinsa. Duk wanda ba shi ba yana da mutane ne a wani lokaci a wani yanki kafin sa an yi musulunci bayan mutuwar sa an yi musulunci an yi waɗansu musulmai sun zo sun rayu sun mutu ba su san shi ba za a yi waɗansu bayan mutuwar sa da karnoni su zo su rayu ba su san shi ba amma babu wanda zai zo ya yi musuluncin nan ya ce kuma bai san manzon Allah ba. Da sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina shekara 300 farko ba su san Sheikh Abdul Qadir ba, ba su san Sheikh Tijani ba, ba su san kowa ba cikin dukkan shehunan da ake bi. Musuluncin su yayi ko bai yi ba? Za su shiga aljanna ko ba za su shiga ba? Wani shehi suka bi cikin waɗannan shehunan? To me yasa kuma kai yanzu za a kama ka'ida kofar aljanna an toshe maka ita sai ka fita kofar wani shehi ya bude maka? Waye ya toshe? Wallahi mutanen garin nan suna son Allah suna son manzon Allah amma an ba su so din a hagungunci a karkace a baibai da haka duk rikicin da za su yi sai su yi ta rikici a kan abin da ba shi ne hakikarin daidai ba. Yanzu a garin nan ne za a zuga mutane cewa wani makiyin manzon Allah ne wani makiyin manzon Allah ne ba dan kuma kawai dan baka dare ka. A zuga jahilai suka yi hari gidanka, sau nawa aka yi hari gidan Alhaji Yusuf Abdullahi, sau nawa aka jajjefi mutane, sau nawa aka je aka ce a shehuna su tashi su ce gaban sarki kan su ce sai an rufe masallaci sai an daina karatun Qur'ani sai an daina karatun hadisin manzon Allah. To waɗannan shehunan sau nawa suka je suka yi ƙara fada mai martaba cewa a rufe coci kaza a Kano, sau nawa suka yi ƙara cewa ga wani disco night ana raye-raye a je a rufe, sau nawa suka yi ƙara cewa ga wani wuri ana goge ko ana bori a je a rufe, sau nawa suka yi ƙara cewa ga wani wuri ana karuwanci, sau nawa suka yi ƙara cewa ga wani wuri ana gidansu ne ma ana ɓata tarbiyyar yara. Wani shehi ne a garin nan gaba ɗaya kakaf tun da aka yi Kano zuwa yau wanda ya je kai ƙara ƙofar mai martaba cikin Kano a kan wannan? Wannan gajeren misali ne, ba wanda ya taɓa yin rikici cewa ga gidan giya ga arna a sabon gari suna coci ga kaza ga, ba wanda ya taɓa yin rikici a kan wannan. Ba mu taɓa ganin an zo wani abu da shi a Kano ko wani shehi ya wuce ya zakalkalai ya ce ga shi za a kashe mutanen Kano sai dai yara samari za a bari su yi jefe-jefe. Ko da Mista Gwanki da ya zo aka yi jefe-jefe a Kano aka yi fashe-fashe aka yi menene su waye suka yi, wani shehi ne ya wuce gaba? Ko ɗaya duk suna gidajensu. Sai an yi magana sai mu ne masoya sayyidina rasulullahi. An yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ko mutun ya so mutun dan uwansa musulmi baya san shi dan komai sai dan Allah. Abu na biyu kenan. Abu na uku wa an yakraha an ya'uda fil kufri, yaki komawa cikin kafirci ba'da an anqadhahu Allahu minhu, bayan Allah ya tsamar da shi daga kafirci din. Kama yakrahu an yuqdhafa fil nar, kamar yadda yake kin a jefa shi cikin wuta. Alamar haka shine a gaina ta katsantsan wajen dukkan abinda zai ce da abinda zai aikata. Kar ya je ya aikata abinda zai jawo masa fushin Allah, kar ya je ya faɗi kalmar da za ta jawo masa fushin Allah. Wannan hadisi muttafaqun alaihi, Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rubuto. Mahallu shahri a cikin hadisin shine wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, shine ya dace da babin fadl al-hubb billah. Wannan hadisi alaihi. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشأ في عبادة ربي وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه wannan hadisi an karbo daga Abu Huraira Allah ya kare yadda a gare shi anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala daga manzon Allah tsira da mutun Allah suka tabbata gare shi da iyalan gidansa yace sab'atun yuzilluhum Allah fi zillihi yawma la zilla illa zillu sab'atun afu mutun guda bakwai yuzilluhum Allah fi zillihi Allah zai musu inuwa cikin inuwarsa yawma la zilla illa zillu ranan da babu wata inuwa sai inuwarsa subhanahu wa ta'ala mutum guda bakwai ubangiji ta'ala zai musu inuwa cikin inuwarsa ranan da babu inuwa sai wannan inuwar taka to wadansu sun yi kokarin tawilin abinda ake nufi da inuwa wato shine karfin mulkin sa Allah zai musu inuwa da karfin mulkin sa da kudurarsa da iradarsa wanda wannan duk tawili ne babban abinda ya kamata ka kyale inuwa a yadda take wadansu kuma sun fassara inuwa din da cewa ita ce inuwar gidan aljanna dan Allah ce wa nudkhiruhum dhillan dhalila za mu shigar da su inuwa wadda take madimanciya wadda ba ta yankewa wadda Allah ce ukuluha da'imun wa dhilluha wato abincin gidan aljanna da goman mene haka inuwa din cikin aljanna ba ta yakewa ba ta yankewa me kake inuwa ce shine wa dhillin mamdud wadansu kuma suka ce wata inuwa ce a farfajiyar kiyama kafin a shiga aljanna ubangiji ta'ala zai musu inuwa cikin inuwarsa ranan da babu inuwa sai inuwarsa a nan gurin inuwarsa da aka ce wato an danganta inuwa zuwa gawa zuwa ga Allah ta'ala akan ce inuwar Allah akan ce ɗakin Allah akan ce bawan Allah akan ce rahamar ubangiji ta'ala akan ce jinkan ubangiji akan ce kudurar ubangiji waɗannan al'amuran da ake jingina ma Allah in ka kalle su sun kasu kashi biyu kashi na farko abubuwan da din da suke a ayanun qa'imatun bi zatiha wato waɗansu ababai ne masu zati da suke tsaye da gangan jikin su kamar ɗakin Allah Ka'aba kenan kaga abu ne da ke tsaye da gindin sa kamar naqatul lahi fa qala lahu rasulullahi naqatul lahi wa tuqiyaha kaga ita ma wata abace mai gangan jiki da take tsaye da gindinta ina fata an fahimta kamar a ce wani bawan Allah kaga wani abu ne da ke tsaye da gindinsa to amma bangare na biyu ababen da ba wai a tsaye suke da gindinsu ba kamar waɗancan su sai dai su zama a makale a jikin waninsu kamar rahama ido na ganinka hannu na taɓawa ya jita irin yadda ido ke ganin Ka'aba ko ya taɓa hannu ya lalubi Ka'aba irin yadda ido ke ganin taguwa ko ya taɓa hannu ya lalubi ya taɓa ta ko irin yadda ido ke ganin wani bawa cikin bayan Allah ko ya shafa hannu ya kama shi ai ido baya gani hannu baya shafa rahama sifa ce ba ta tsayawa da gindinta sai dai da zanto mai sifa a makalkala a jikin waninta haka rahama haka kudura haka irada ko ba haka ba rahamar Allah iradan Allah jinkan ubangiji kudurar ubangiji dukkan waɗannan laysat ayanan qa'imatan bi zatiha inma hiya awsafun tata'allaqu bi zatillahi subhanahu wa ta'ala to ababai da ake jingina ma Allah iri biyu ne duk abin da yake a tsaye yake da gindinsa to ya zama min babu idafati al-makhluq ila al-khaliq duk abin da yake ba a tsaye yake da gindinsa ba to ya zama min babu idafati sifa ila al-mawsuf biha ku dauke ni a matsayin ka'ida abinda duk yana tsaye da gindinsa in aka jingina ma Allah shi to an jingina halitta ne zuwa gawa mai halitta an jingina halitta zuwa ga mai halitta kamar baitullahi kamar naqatullahi kamar abdullahi an jingina mai halitta ne zuwa ga mai ita amma duk abinda ba a tsaye da gindinsa ba kamar rahama kamar kudura kamar irada kamar so kamar kaza a ce kudurar ubangiji ikon ubangiji rahamar ubangiji jinkan ubangiji to wannan ya zama an jingina sifa ne zuwa ga mai wanda yake siffantuwa da ita rahama sifati, wanda ya siffanta da ita shine mai Allah madaukakin sarki. Kudura da aka ce kudratullahi sifati, anan mai siffantuwa da ita shine wa Allah madaukakin sarki. Kaga akwai idafatul makhluqi ila khaliqihi, akwai idafatus sifa ila al-mawsuf biha. Kashi na farko din na ayyamin qa'imatun bi zatiha, akwai a cikin su idafa ta tashrif, a jingina wa Allah abu dan daukaka matsayin abun, sai a jingina ma Allah shi, ba wai dan shi kadai bane mallakar Allah, banda shi Allah na da komai da komai. Lillahi mulku samawati wal ard, yakhluqu ma yasha. Amma saboda mai zaka jingina manzan Allah ga Ubangiji, ka nuna wato bawan Ubangiji dan daukaka matsayin wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. In ba haka ba, kowa daga cikin mu nan ba bayan Allah bane ba. In kullum mun fis samawati wal ardi illa atar rahmani abda, amma sai Allah ce subhanallazi asra bi abdihi, tabarakallazi nazzala al furqana ala abdihi, alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu ujuwan. Abdihi, abdihi anan gurin da kace kaga ya zama idafa ce ta tashrif, dan daukaka matsayin bawa din, sai ka zuna kamar ba wato shine bawan Allah din, kamar sauran suna ne. Ga wanda ya fi su kamala a babin bauta shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ina fata kun bayyana ashe anan gurin zillullahi sabatu yuzilluhum Allah fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu, da aka ce zilluhu in wasa, shin danganta halitta ne zuwa ga mai ita ko danganta sifa ne zuwa ga mai ita? Na farko ko ne ko na biyu? Danganta halitta ne zuwa ga mai ita, wato inuwa din nan wanda Allah ya halitta ta. Domin idan kace zillullahi sifa zuwa ga mai ita, ma'ana kamar ga Allah tsaye ga inuwar ta, irin yadda in ka tsaye a ranar a ga inuwar ka, haka ake nufi. To dan kar wani fassara hadisin a wannan matsayin, sai sai mana wannan bayanin din mukai. Ina fatan kun fahimta. Dan wani ya iya zuwa ya ce inuwar wane, sai kawai kukunan shi da bashi kamar yadda muke ganin inuwar bishiya lokacin da rana ta fito da inuwar ka, in ka tsaya da rana, inuwar ka in ka tsaya a jikin fitila, inuwar ka idan kai kaza, ma'ana inuwar Ubangiji ta ba wannan ake nufi. Inuwar da take halitta ce ta Ubangiji, Allah ya halitta ta, ba inuwa a matsayin sifa cikin sifofin Allah ta hada ba. Ina fatan kuma yadda ke sauri. To wannan kuma sai su kawo hadisi kenan akai. Sabatun yuzilluhum Allah yawma la zilla illa zillo, mutum bakwai Ubangiji ta'ala zai musu inuwa ranan da babu inuwa sai inuwarsa. Waɗannan mutane guda bakwai su ne mai imamun adil, wato shugaba wanda yake mai adalci. Abinda ake nufi da shugaba mai adalci ai sahibul wilayatil umma, mutumin da aka bai mai shugabanci na gari duka, na ƙasa duka, kamar halifa cikin halifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar sarki cikin sarakunan da suka biyo bayan halifofin manzon Allah, wanda kowane tsaye daga cikinsu ba wai sarki ne na Makka ko na Madina ba, sarki ne dukkan duniyar musulmi. To shi ne ake nufi da imam. Akan ce imam, akan ce amir, akan ce amir kadai a yisulu, akan ce amirul mu'minin. Ina fata mun fahimta. To dukkan wanda ya samu wannan matsayi kuma yake da adalci, shi ne sanya kowane irin abu inda ya dace. To wannan yana cikin inuwa ta Ubangiji, ranar da babu inuwa sai inuwar Allah madaukakin sarki. Kuma zai shiga cikin wannan ma'ana dukkan wani wanda yake shugabantar mutane masu yawa ko kaɗan, waɗanda shugabancin waɗannan mutanen ke tattare da shi, akwai bukatar yayi adalci. In har ya kwatanta adalci din irin yadda Allah da manzansa suka ce, to zai shiga cikin wannan falala na cewa Allah zai masa inuwa ranan da babu inuwa sai inuwar Allah subhanahu wa ta'ala. Ina fata kun fahimta. Na biyu, wa shabun nasha fi ibadati rabbi, fi ibadati Allah azza wa jal, da saurayi wanda ya tasa a wajen ibadar Allah madaukakin sarki. A nan gurin an keɓanci saurayi da ambato, saboda kwanaki na samartaka kwanaki ne da galibin sha'awa take shagaltar da mai su, da jin kuruciya ke shagaltar da mai su, har ya kasa tsayawa wajen ibadar Ubangiji. A samu saurayi dan shekara 15 16 17 ko 20 ko 20 daga dan wato giyar samurtaka bata bugar da shi ba, sannan sha'awa irin ta kuruciya da jin kuruciya bai shagaltar da shi wajen ayyukan sabo ba, a'a ya tsaya yayi fada da zuciyarsa, yayi fada da shedaninsa wajen aiwatar da ibada ga Ubangiji subhanahu wataala. Dukkan saurayin da ya ci nasarar haka, to yana cikin mutane guda bakwai da za a yi musu inuwa ranar da babu inuwa sai inuwar Allah. Don galibi ba dukkan samari bane bace ketare sarari. Duk wanda aka duba kuruciyarsa zaka samu yayi kiriniya, yayi rashin kirki, yayi kaza, yayi kaza, illa man sha'a rabbuka. Sai ɗan kaɗan ko kalilun ba. Amma duk wanda aka tuno samartakarsa za ka ga fayafayen da ke cikin wannan samartakar ba ta da kirki. To dukkan ku wanda ya ci nasara samartakar nan, kuruciyar nan bata shagaltar da shi ba, ya tsaya da'a ga Allah sau da kafa, to yana cikin waɗannan mutane guda ba. Kaga wannan ai ba ta rabin abubuwa ne ba. Da aka kaga wannan kalubale ne ga samari, kalubale ne ga matasa. In ma da kana wasa yanzu daga bin wannan hadisin sai ka yi mai. In ma da kana warki yanzu sai ka taka mai. Insha Allah ta'ala. In ya taka birki ya kada sa samartakar cikin bi ibadatar rabbihi ya shiga ciki bi iznihi da Allah. Man taba taba Allahu alayhi. Eh? Kamar ya kamar shekara da. Ai an ce samartaka. Samartaka tana farawa kamar yadda malamai suka ce daga lokacin balaga shekara 15. Wai ce ta tafi. Sha biyar da shekarun balaga ran gari. Da nassin hadisi. Ba wai sai aka sha ta ba, wato wanda yake shekara 15 ba da jini. Hujja a nan wurin ƙanana daga cikin sahabbai matasa sun zo lokacin za a tafi yakin Uhud, sai Abdullahi dan Umar sai Usama ibn Zaid da ire-iren su. Manzon Allah ya ce ku koma ba za a tafi da ku ba, suna kuka lokacin sa in shekara 14. Da shekara ta dago za a tafi gudu da azab. Sun kai shekara 15 sai manzon Allah ya izini ya tafi da su. Wannan ya nuna ya mayar da su saboda me? Ba su balaga ba. Yanzu kuma da sai kai shekara 15 ya ba su izini saboda me? Sun balaga sun isa su yi jihadi da gugur mai. Kaji kuma wata sabo ba. Yauwa, to ko sai samartaka kuma ta kare zuwa yau. Zuwa sanda ya aure? A'a ba zuwa sanda ya aure. Waɗansu malamai suna ganin 30-33, tun daga shekara 15 zuwa 30-33, to lokacin an fi jin samartaka da gafin ƙuruciya. An fahimta ku. Waɗansu kuma suna ganin har sai an kai 40 ne, to abin da ya wuce 40 to kuma an fara zama manya kenan. Don saboda daga lokacin ne galibin annababa aka rinka musu wa'ayi, bayan mutum ya kai shekaru, na ce galibin annababan ce duka ba, don karo ne ce ga annabi haya an ba shi. Haka yake galibi. Lokacin sai kana fassara daidai, in ba haka ba sai wani ya maka rafi kan abin da ku yi sabani da shi ba. Sai ka ce galibin annaba sai ya ce maka to ya zaka da annabi zai yi haya. Kaga bai fahimci ma maganar ka ba, dan da ya fahimci galibi ya san a gefe dai akwai mai wani adadi wanda ba galibi ba, wanda ba su kai wannan shekarun ba. To dan haka dai a gaskiya ba karamar gamdakatar ɗan Ubangiji bane ba a samu saurayi yayi yaki da shedan, yayi yaki da wato zuciyarsa wajen biyar Allah da biyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma mutum ba zai ci nasarar wannan ba sai lokacin da ya zabi abokane na gari, don galibin abokane su suke rikita da mutum. Idan ka samu mutane masu shan barasa guda 10, to zaka samu kila guda 8 sun koya ne a wurin munanan abokansu. Ɗaya da ya yi karambani ya tusa kansa, ko biyu da suka yi karambani suka tusa kansa da ƙarfi. Haka in ka samu mai zuga sigari mutum 10, to kila za ka samu guda 7 ko 8 abokansu da suka koya musu. Haka in ka samu manayin mata, haka in ka samu mai aikin banza, galibi mutum na koya ne wajen abokansa ba ta gani. To kaga a nan gurin sai mutum ya yi ƙoƙarin kaucewa ba ta garin abokanai. Kila yanke musu gaba ɗaya ba kai ba, to zai maka wahala. Don su ne abokananka a makaranta, su ne abokananka a wajen aiki. To amma dai kai iyakacin kokarinka ya zanto haɗuwar ku takaitacciya ce a ɗakin karatu, da idan an fito break kafin a koma a ɗakin karatu, idan an fito daga wannan lakca kafin a koma wata lakca din, shine lokacin haɗuwar ku. Amma a ganku lokacin kartar dare, a ganku lokacin wasan snooker, a ganku lokacin kaza, samari suna da ababai da dama da ke ɗauke musu hankali
shedan ya ja su ne san tar da su daga tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda sai saurayi yayi da gaske kafin ya yi tare wannan tarana, kuma kullun shi saurayi a tunaninsa bayan zai mutu shi yanzu saurayi ne, dan haka yana amfani da lokacinsa ne kafin lokacin ya wuce, yana gani ya kamata ya more kafin ya tsufa, kamar an ba shi labarin zai tsufa kafin ya mutu. Mutuwa da ta ɗauki wanda yake ciki ba a haife shi ba, ta ɗauki jariri kafin ranar suna, ta ɗauki ɗan shekara biyar, ta ɗauki ɗan wata biyar, kai kuma yanzu kana ɗan shekara sha biyar ko shekara sha bakwai, sai ka ɗauka yawa ba za ka ɗauke ka ba sai ka wuce 40, don haka bari ka more a yanzu, sai nan gaba ka tuba, waye baka lokaci, waye baka labarin za a baka lokacin tuba. To wannan ita ce wato mummunar shawara da shedan ke bai wa samari, sai wanda ya yake da shedan. Allah ba mu nasara mu ya mu fi karfin shedanin mu, mu fi karfin kuma zukatanmu. Na biyu kenan, na uku, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, da mutumin da zuciyarsa na rataye a masallaci, wato kamar yadda fitila ke rataye a masallaci, wato aka kwatanta zuciyar wannan bawan Allah tana damfara da masallaci. Abin nufi, lokacin da duk ya aiwatar da wata ibada ya fita, zuciyarsa na rataye da masallacin, yana kokarin tuna lokacin ibada ta gaba. In yayi sallan asubahi cikin jam'i, yana kokarin azhar ma ta yi masa cikin jam'i, ko da masallatan da ya yi sallar azhar da la'asar ɗin ko azhar da asuba sun sha bamban da juna, masallaci aka ce, ba lallai bane ya zanto masallaci ɗaya ne ka da juna. Almuhim, kokarin aiwatar da ibada ɗin a cikin kowane tsaki cikin ɗakunan Allah. In ya rabu da wannan darasi, kokari yake wani lokacin darasi ɗin ya sake zuwa. In ya rabu da wannan aikin alkhairi a yanzu ya ƙare, kokari yake wani lokaci na aikin alkhairi ɗin ya ƙara zuwa. In ya gama wannan itikafi, fata yake lokaci na gaba ya zo sake shiga itikafi. Haka kowace irin ibada da mutum yayi. To wannan shine rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, zuciyarsa na rataye da masallaci kenan. Na hudu, wa rajulani tahabba fillah istama'a alayhi wa tafarraqa alayhi, da mutum biyu da suka so juna dan Allah, ba dan wani amfanin duniya da suke yi wa junansu ba, ba dan wata kyauta da suke yi wa junansu ba, kana son sa yana son ka don Allah, kai kana son shi dan kokarin shi da tsaya ma gaskiya, da son adalci, da son Allah, da son manzon Allah, da son ayyuka na alkhairi, shi ma yana son ka din saboda wannan sai wata da wata ibada. Su rabu a kan san Allah, yayin da suka rabu, wannan ya tafi wata ibada da zai, wancan ma ya tafi wata ibada da zai, ayyukansu ne ya sha bamban, wancan ya tafi aiki, wancan ya tafi gona, wancan ya tafi makaranta, wancan ya tafi wa'azi, wancan ya tafi wani aikin alkhairi, wannan ya tafi wani aikin alkhairi. An yi ma wani aikin alkhairi haɗa su, in sun rabu ma kuma sun raba aiki ne, wannan ya tafi can, wannan ya tafi can, wani dan kila ba lallai bane dukkan mutane su yi tarayya kan aiki iri ɗaya. Ina fata mun fahimta. Haka waɗansu malamai suka fassara hadisin, waɗansu kuma suka fassara shi da cewa ijtama'a alaihi, ana nufin sun haɗu akan hakan a rayuwarsa ta duniya, wata farraka alaihi, kuma sun rabu akan haka ta hanyar mutuwa, har suka mutu mutuwa ta zo musu suna dai kan aikin alkhairi. Tsawon rayuwar an yi ta dan Allah, haka har mutuwa ta zo kuma ba a rabu da juna ba, ana tare dan wa dan Allah, shi ne ijtama'a alaihi wata farraka alaihi. An gane ku? Waɗansu kuma suka ce lafazan guda dai kawai abin da suke nawa al-mubalagha fil istimrariyya, wato kawai zartewarsu kan da'ar Allah yake son a bada bayani, sai aka ga wani lafazi za a yi amfani da su kawai, sai manzon Allah tunda ya kowa iya magana cikin mutane sai ce istima alaihi wa tafarraqa alaihi, ma'ana gaba ɗaya lokacin su dan Allah suke alaƙa su da juna. An gane ku? Na biyar, wa rajulun da'athum ra'atun ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله, da mutumin da mace ma'abuciyar kyau da matsayi ta kiraye shi dan ya aikata fasikanci da ita, wurin da in yana so zai yi, amma sai ya ce da ita inni akhaf Allah, ni kai ina jin tsoron Allah ba zan yi ba. Sai aka ambaci mace da wannan siffofi guda biyu, siffa ta farko al-mansib matsayi, siffa ta biyu al-jamal kyau. Kowane ɗaya da cikin siffofin nan guda biyu abu ne da ke sa ɗa namiji ya kwaɗaitu game da matar da suke da wannan siffa. Wata ko ba ta da kyau in tana da matsayi a ce ƴar babban gida ce, ko shahararriya ce, ko mai matakin ilimi iri kaza ce, ko kaza ce, wannan matsayin kaɗai ya isa ya sa wani ɗa namiji ya kwaɗaitu game da ita, ko da ba ta da kyau. To wata kuma kyau, ko da ba ƴar kowa ba ce, matuƙar kyakkyawa ce. wannan abin da ke sa ɗan namiji gode tuga mai ta to balantana kuma sai ta hada guda biyu ga matsayin ga can kuma ta kiraye mutum ita da kanta ba ma shi ne yaje yin yunkuri ba don galibi za ka ga mace idan tana da matsayi za ta yi maka kurjini ko da mutum na son yayi wani abu na fasikanci zai ji tsoron ya bude kofar shi ya fara yi mata magana haka in tana da kyau za ta yi masa kurjini to balantana ta hada guda biyu ga kyau ga matsayi kan kurjini bayan kurjini kenan to dan ta kwantar maka da hankali zai kasance ita ce ta neme ka kaga nan gurin wato duk abin da mutum ke jin tsoro ta rushe shi gefe guda kenan to amma sai rike sauran tsoron ubangiji sai ya fuskance ta da cewa inni akhafu Allah ni dai ina tsoron Allah dan haka ba zan yi ba dan haka wanda ya nisanci mummuna ladansa baya da yawa sama da wanda ya nisanci kyakkyawa dan mummuna dama zuciya ba ta fiye san ta ba duk mutumin da ya rabu da mace bai ba su kanci da ita ba dan munin da wani lada za a baka ci ba da tsammanin akwai cikakken lada dan dama ɗabi'ance zuciya ba ta son mummuna ba a iya gane don Allah ne tsantsa sai ya kasance ga shi dama kyakkyawa ce ko Allah kalli ana faɗa yi game da ita amma sai ka nisance ta don Allah to wanda duk ya samu irin wannan hali to ya dace da zai shiga cikin waɗannan mutane guda bakwai da za a yi musu inuwa da inuwar Allah. Za su mansubin wa jama'a. Ai, shi ne nake maimaita muku za su mansubin wa jama'a. Shi ne asalin ruwayan ko da kun koma cikin Bukhari ya zama kuri. Domin da aka ce za su husnin wa jama'a ya zama maimai kenan abu ɗaya ne. Al-husn shine al-jamal, al-jamal shine al-husn. Kun gane ku? Na shida, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yamin. Da mutumin da ya bayar da sadaka sai ya boye ta har ya zanto hagun dinsa bata san abin da damansa ta bayar ba. Wato anan gurin kaiwa mubalaga ne wajen ikhlasin sa. Yayi abin dan Allah baya bukatar mutane su sani ya boye abin baya san kowa ya sani dan abin da dama za ta bayar a ce hagu ba ta sani ba to ina ga wani mutum kuma a ce ya sani ai ba zai yi wani ya sani ba kenan to duk mutumin da ya yi irin wannan sadaka to shi ma yana ɗaya daga cikin mutane da za a yi musu inuwa ranar da babu inuwa sai inuwar Allah ta'ala to a nan gurin wace irin sadaka ake nufi sadaka ta wajibi ko sadaka ta nafila domin akwai mance tsakanin sadaka ta wajibi da sadaka ta nafila dangane da ra'ayoyin malamai akwai batun cewa idan sadaka ta wajibi ce to yin ta a fili shi ya fi saboda hikimomi guda biyu alal aƙalli hikima ta farko ka korewa kanka tuhuma kar wani ya ɗauka cewa ba ka yin zakka tashi ka yi don idan ba ka yi haka ba kila za a ɗauka ba ka yin zakka sai ka sa wani ya mona na zato game da kai ya je ya saɓawa Allah cikin lamarinka. Hikima ta biyu ka koyawa masu arziki irinka masu matsayi irinka su gane cewa fa idan ana da dukiya haƙƙin Allah fitar da shi ake danga shi wani ma ya fitar to sai ka sa musu kishin bari mu ma mu yi gasa da shi sai su fitar to shine hikimar idan ta wajibi ce a bayyana amma tanazila tunda babu wannan cewa a tuhumce ka dan ba ka yi sadakar nafila ba tunda babu batun cewa za ka koya wani sai suka ce wannan ka koye da shi nassu qur'ani da Allah ce in tubudu sadaqati fa ni'ma wa in tukhuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir yace in kun bayyana da sadaka to madalla da haka amma inda za ku boye ta ku baiwa al-fuqara to shi yafi dacewa da ku kuma shi yafi alkhairi a wurin Allah kuma Allah zai kankare muku fara-faran ku to kaga annan sai Allah yace in tubudu sadaqati wanda a siyakin wannan ana magana ne akan siyakin sadaka ta wajibi domin zancen ya faro daga faɗin Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun wa lastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fihi wa alamu anna Allah ghaniyyun hamid ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un 'alim yu'ti al-hikmata man yasha' wa man yu'ta al-hikma faqad utiya khayran katira wa ma yadhakkaru illa ulul albab
وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنجمال كذا جيدا ذكاني أيكي مغير سيألا شيء إنكم بينا da haka ne da mutum ya bayyana bai laifi ba in ya koyi bai laifi ba in ya bayyana da manufar ya baiwa koyi ko in yana za a yi tuhuma to wannan yana da kyau ya mutum ya kauce wa kansa inda za a fahimci shi ko ya kolewa kansa wata sifa da a iya tuhumarsa da ita ga wanda ya zaci halinsa don wannan ne manufar ba don wai a yaba masa ko kuma don rashin ikhlasi ba ina fatan ku fahimta. Na bakwai wa rajulun zakara Allah khaliyan fa fadat aynahu da mutumin da ya ambaci Allah khaliyan wato ya ake bance fafabat ainahu sai idanunsu suka fitar da hawaye to wadan sun fassara khaliyan ay khaliyan min al-iltifat ila ghayrillah ya ambaci Allah ake bance tsakanin shi da Allah bai waiwaya dama ko hauni yana neman yabon wani ba dan Allah yayi suka ce ko da cikin mutane ne amma galibi khaliyan tana nufin a inda babu kowa sai shi dan ya fi nuna ikhlasin mutum don zikiri a cikin jama'a da wuya ikhlasin mutum ya bayyana sama da ake zikiri a wurin da babu kowa shine aka fi sarar ikhlasi a ciki to waɗannan duk suna cikin mutane guda uku da za a yi musu inuwar ranar da babu inuwar sai inuwar Allah ta'ala to kaga a nan gurin waɗanda suke da shugabanci su ne ajin farko idan sun kutanta adalci to kuma shi yasa shugabanci yake da hadari wanda da wuya ka ga mutum ya kwatanta adalci in ba gamdagatar da Ubangiji ba har ma dai a Najeriya kam yanzu shugaba mai adalci a Najeriya an yana da ba in ban da suwa na da suwa na to kuma sai suwa ba su ke na ba sun kare to kaga abu ne mai wahala kore da ita wallahi shugaba mai adalci din nan ba karamin al'amari bane ba sahabi cikin sahabban manzon Allah yake cewa da shi karka ne musu gabanci ina ganin kai kana da rauni in sahabi an ce masa da rauni a yayin zuta da musu kenan to kuma abin da yake kawo wa shugabanni suke samun kansu cikin matsalolin da suke ciki ya danganci su wa suke kewaye da su dan a Hausance mun ce ba a mugun sarki sai mugun sai mugun mafari don waɗanda suke kewaye da shugabanni a galibi tun daga kwamishinoni da masu ba da shawara da suke kewaye da gwamna a jiharsa da dukkan wani amini makusanci ko wani famulan sakatare wanda yake dan fada dan gaban goshi da wuya fa ya iya fitowa fili ya fada wa gwamnatin sakatare dukkan kwamishinoni dukkan famulan sakatarori dukkan masu ba da shawara zaka samu yan amshin shakani in kaga mutum ya fada wata shawara fakar numfashin gwamna yayi yayi gine gwamna yake so sai ya gina shi akai koda abin mummuna ne bayan kyau mutumin da gwamna ba zai shawarce ku bai ya barna kuma aikin ku ne ku shiga rediyo ku kare shi amma da dai in ya barna ku je ku ne ku ne sai hanje shi shi ne shi bai gyara kayansa ya ce jama'a dukkan dan adam tare yake bai cika goma ba abu kaza kan na ya kuskure ko taya nu addu'a Ubangiji ya yafe mu idan yayi haka martabarsa za ta karu ne ko rushewa za ta yi karuwa za ta yi kuma kofa a buɗe take duk wanda ya ga wani abin da ake ba daidai ba ya rubuto ko ta hanyar office kaza ko ta hanyar office kaza ko ga number waya a duk rana kaza daga karfe kaza zuwa kaza ni da kaina zan rinka ansa waya dan in ji koke-koken jama'a dangane da abin da aka yi ba daidai ba wanda ne ni da kaina ko kuma shi da ma'aikata kaza yayi idan gwamna yayi wannan martaba da mutunci da kima zai samu ko kuma rushewa zai martaba da kima da mutunci zai kara musamman in shawara da za a bashi zai aiki da ita amma wani gwamna ne ya kafa mai ba da shawara wai dan ya faɗa masa abin da ya dace ba abin da shi gwamna yake so ba galibi za ka zuba wane ne na hawa ne wane ne wanda yake dole-dole wanda dama shi dan amsun shata ne wai ba komai kamin za a ba ta ce a kanka ba wane ai ba zai sarrafa ba to kaga irin wanda ya kamata a ba mukamin kenan wanda ba zai sarrafa ba to amma irin su ne kuma yau ba a so da bukari kar ku bashi ba zai sarrafa ba wani fa ayatu dama irin wannan yan amshin shata ne dole yake da kuma wanda kawai shi abin da yake kallo albashin sa yar kungilar sa mai ne ba abin da ya dabe shi jama'a ko su mutu su rai ba ruwa shi da wannan to ya za a samu shugabanci mana da shi ya za a samu shugaba mai adalci a cikin irin wannan yanayi
da haka hadarin da muke ciki yanzu babu da alƙilla a cikin su zama shi arni duk adalcin sa babu shi ba aljanna saboda shi arni ne inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha duk wanda yake na kafiri babu shi babu aljanna duk adalcin sa sai dai a yi sakonka a nan duniya amma ba lahira ba a duniya sai ka san irin wannan adalcin da yake zai samu wani bangare na rufin asiri a nuna mutane adalci na da kyau ko da a duniya amma in mummuni ne ya samu matsayi a nan duniya kuma ubangi ke bashi matsayi a lahira amma kafiri ko sai dai a nan a bashi tukuncin a nan tunda a lahira ba ya da rabu ina ba ta gaza hanya duk aiki da za ka baiwa wani farkon abin da ake bukata a ga cancanta zai iya aikin ko zai iya ba sannan kai ne sahibul wilaya din al'umma kai kake iya nadawa ka cire lokacin da ka ga dama sai ka ɗauko su ba don ka ba su daɗin mukami ya ɗan tsana yaji ba sai din yi maka aikin da ba ka da mai yin sa ka kawo shi wajen baka yi laifi ba ko da arni ne amma laifin shi ne ga musulmi da yawa za su yi aikin ka kawo arni laifin shi ne ka ba su don ka ɗanɗana masa mukami laifin shi ne ka ba su don kana neman ƙuri'ar ƴan uwansa arna to wannan shi ne abin da yake kuskure ka fahimta da kyau وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أذلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي أنكر قود جسهاب بيقبات أبايا شين أبو هريرة الله قال داء قريشي من ذن الله صلى الله عليه وسلم ياتي إن الله تعالى يقول يوم القيامة Allah madaukakin sarki zai fada a ranar tashin kiyama ainal mutahabbuna bi jalali ina waɗanda suke son juna saboda ni dan buwaya ta dan girma na al yawma udhilluhum fi dhilli a yau zan musu inuwa cikin inuwata yawma la dhilla illa dhilli ranan da babu inuwa sai inuwata wannan hadisi rawahu muslim wa anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam daga dai Abu Huraira yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wallazi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu aw la adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbatum afshu as-salama bainakum rawahu muslim manzon Allah yace na rantsa da wanda rai naki hannunsa a cikin wannan akwai halaccin yin rantsuwa koda ba a ce rantsa ba tunda ba wanda yana manzon Allah cewa rantsa amma dan ya karfafa zancansa sai ya bude shi da rantsuwa na rantsa da wanda rai naki hannunsa la tadkhulul jannata hatta tu'minu ba za ku shiga aljanna ba har sai kun yi imani wala tu'minu hatta tahabbu ba za ku zama masu imani cikakke ba har sai kun so juna awala adullukum idza shay'in ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum shin ba zan nuna muku wani abu ba wanda in kun aikata shi za ku kaunaci junanku kamar sahabbai sun ce eh sai manzo Allah ce afshu salama bainakum ku daidaita sallama a tsakaninku in ka ga wannan ya ce assalamu alaikum wannan ya ga wannan ya ce assalamu alaikum sahabbai sun kasance koda yanzu suka rabu bishiya ta raba su da juna wannan ya biyo ta bayan wancan wannan ya biyo ta bayan wancan ta nan bayan ta daga nan gefen wancan ta san gefen ɗaya zai ce ɗaya assalamu alaikum ka'idar sallama ta ke rinka daidaita sallama a tsakaninku da juna ko hadar da uwanka kana kokarin ka riga shi yana kokarin ya riga ka tunda aikin alkhairi ne Allah ko ya nuna ai gaggawar aikin alkhairi idan kuma ya maka kana kokarin ka ansa masa ya da sallama tsakanin ne sa ku so juna san juna kuma shine alamar kuna cikakken imani cikakken imani kuma shine mabudin ku na shiga aljanna wannan hadisi rawahu muslim wa anhu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى daga Abu Huraira yace manzon Allah yace wani mutum ya ziyarci wani dan uwansa dake wani gari daban fa arsala Allahu lahu ala madrajatihi malakan sai Allah ya turo masa da malaika akan turbarsa ta tafiya wa zakara alhadith ila qawlihi
ya ambaci hadisin har zuwa faɗin manzon Allah, inna Allah qad ahabbaka kama ahabbtahu fihi, ubangiji ya kaunace ka kamar yadda ka kaunaci dan uwanka cikin lamarin Allah din. Rawahu Muslim, Muslim ya ruwaito shi, wa qad sabaqa bil bab kamal, wannan hadisi ya wuce a babin da yake kafin wannan. Wa an al bara ibn azib radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دغ براء ابن عازب الله قال يدعى قريشي يتي دغ منزن الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في الأنصار منزن الله يفعل دنغن لصحابي أم مدينة يتمي لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق با وند زي سو صحاب مدينة سي ممني با وند زي كيسو سي منافق هذا نسيني وانن شوى duk mai kin sahabbai menene shi munafiki musamman sahabban Madina. Man ahabbahum ahabbahu Allah wa man abghadahum abghadahu Allah, duk wanda ya so su Allah zai so shi, duk wanda ya ki su Allah zai ki shi. Wannan hadisi muttafaqun alayhi Bukhari da Muslim suka rawaito. Wa an Mu'adh radiyallahu anhu, dan me muke san sahabbai, dan garin mu daya, dan kabilan mu daya, dan yaran mu daya, dan me mutanen da bambancin mu da su ta fuskar zamani shekara sama da 1000 da zai rika, to kaga ai babu wani abin da zai samu kaunace su in ba dan Allah ba. To gashi ko wannan kaunar ta su dan Allah za su jawo kai ma Allah ya kaunace ka, kaga duk wannan ya dace da babin kauna don Allah. Wato kenan shi wanda kake kauna don Allah ko ya sani ko baka sani ba kana da lada, ko garin ku ɗaya ko ba garin ku ɗaya ba, kawai kana zaune a nan gurin sai ka ji shi hararren malami a wata duniya ta musulunci mai kokari da jihadin ya dakar mar Allah, bai san ka baka san shi ba, kila har ka mutu ma ba za ka gamu da shi ba, sai ka ji kana kaunar shi don Allah, kana da lada akan wannan. Sai ka ji wani shahararren mai mulki mai kwatanta adalci, sai ka ji wani dan kishin musulunci, sai ka ji wani mai taimaka ma addinin musulunci, ko da dukiya ko da mukami ko da matsayi ko da ilimi ko da meye, sai ka ji kana kaunar shi ko ya sani ko bai sani ba, kana da lada a wurin Allah. Babban hujja gashi mun so sahabbai ba su sani ba, ko muna da me, muna da lada. Mu'adh yace sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqul, naji manzon Allah tsira da mutun Allah tabbata gare shi yana cewa, qala Allahu azza wa jalla, Allah madaukakin sarki yace, almutahabbuna fi jalali, wadanda suke son juna saboda buwayata da bunkasata, lahum manabiru min nur, suna da wadansu tuddai minbari minbari na haske, yaghbituhumun nabiyuna washuhada, annabawa da shahidai za su rinka fatan samun abin da wannan mutane suka samu. Manabir dam idan na minbar, minbar shine dukkan wani abu na tudu mai tudu haka, wanda in ka Hausa za ka kira sauran mutane, shi yasa minbarin da liman ke hawa ya hutubar juma'a ake kira shi da suna minbari, manabir tuddai na haske, saboda suna kaunar Allah, Allah zai bambance su da wannan matsayin, ta yadda annabawa da shahidai za su rinka fatan su ma su samu wannan. Shi ne aka ce yanzu wannan hadisi mai kiruna ba, wadatan sun fi annabawa da shahidai matsayi ko alama, ba wai dan sun kai annabawa ba ballantana ma a ce sun fi su matsayi, saboda za ka ga wani lokaci mai babban matsayi ya ga wani abu kasar darajarsa a wurin wani kuma yana sha'awa. Babu mamaki ka je ganin wani shugaba wanda ya fi ka matsayi cikin jama'a, ya fi ka dukiya, amma ya ga wani abu takalminka, agogonka, zanna bugar din da ke kanka, wani abin da ke tattare kai, kaga yana mai yana sha'awar wannan abu, dan ya fi dan ka fi shi matsayi ba dan wannan ba. Ma'ana duk da matsayin da sahabbai suke da shi, annabawa suke da shi da shahidai, wato za su ga wani abu da masu son juna saboda Allah suke da shi, wanda har zai kai su sha'awar wannan abu, ba dan su ba su da shi ba. Wani lokacin aka ce tuwon kwalama daɗi gare shi, ba wai dan babu a gidanku ba, mai wani gidanku ma ya fi mai ya fi daɗi, amma haka ɗabi'ar dan adam. Wa anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, manzon Allah ya ce, wallazi nafsi biyadihi qulitu, mun ke mu ce wannan ashe, wannan hadisi da muka karanta yanzu, rawahu at-tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahihun, wa an abi idris al-khawlani rahimahullah, an karbo daga Abu Idris al-Khawlani, yana daga cikin manyan tabi'ai, qala yace, dakhaltu masjid Dimashq, na shiga masallacin Damascus a kasar Syria kenan a yau,
فإذا فتن براق الثنايا sai ga wani saurayi mai kyakkyawar fuska ko kuma mai kyan wusiriya wusiriyarsa na kyalli wa idan nasu ma'ahu sai ga mutane na tare da shi sun kewaye shi fa idza ikhtalafu fi shay'in in sun yi sabani kan wani abu asnaduhu ilayhi sai a ce a tambaye shi don ya raba gardama wani saurayi kyakkyawa ga mutane na tare da shi yayin da duk suka yi sabani sai a ce a tambaye shi shine mai raba gardama wa sadaru an ra'ayhi sai kuma ƙarshe su ɗauki ra'ayinsa a matsayin shi ne hujja saɓanin ya wuce fasa'altu anhu abu idris al-kaulani ya ce sai na tambaya wannan fa wane ne fa qila sai aka ce haza mu'az ibn jabal radiyallahu anhu mu'az ibn jabal sai daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ake kyakkyawan mutum ne falamma kana min al-ghadi yayin da washe gari ta zo gari ya kuma wayewa hajjartu sai na tafi da wuri fa wajadtuhu qad sabaqani bit tahjiri sai na ishe ya riga ni zuwa da wuri wanda so nake in je ma ya zo a gaban ido na sai gashi ya riga ni zuwa ashe masu falala a cikin mutane sun fi sauran mutanen ma gaggawar aikin alkhairi ina fata an fahimta masu falala cikin mutane amma a yanzu ya umu abubuwa cikin ba haka bane ba sai ga wani lokaci alamar mutum mai falala ne ko sallar gari ba yanzu ba wani shi da ake zikiri a kofar gidansa za a gaci cikin zikirin yana gida yana bacci shi ya riga ya gama ya yi musuli kuma ba san mu biyo musuli ba da kuke mazan ba haka bane ba ko ne ya zikin gari sosai sosai mahajjubai ne wanda suke yabo wato su na wannan lalata Allahu musta'an fawajadtuhu qad sabaqani bit tahjiri wa wajadtuhu yusalli bayan ma ya riga ni zuwa sai naga kuma yana yin sallah Allahu akbar kaji fa sahabi ne tun yana da rai ya samu lambar girma daga bakin manzon Allah dan manzon Allah ya tura shi kasar Yaman ya zama jakadan sa a wurin duk wanda manzon Allah ya tura a madadin kansa ba karamin mutum bane ba abinda manzon Allah zai yi ya faɗi kalmar shahada ya faɗi sallah ya faɗi zakka a madadin yaje sai ce Mu'az tafi kuma da kansa manzon Allah faɗa cikin hadisin Bukhari yace ku karɓi hadisi ku koyi Qur'ani daga wajen mutum hudu kuzul Qur'ana min arba'a na farko Salim Maula Abi Huzaifa na biyu Abdullah ibn Mas'ud na uku Ubay ibn Ka'ab na hudu Mu'az ibn Jabal haka ya jeranta su cikin hadisin Bukhari in dai Qur'ani yake so ka koya a wurin gashi kuma an tura shi kasar Yaman innaka ta'ti qawmin min ahli alkitab falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah duk da wannan matsayin gashi annabin ya bar duniya amma ana jijjibi a je masallaci ana so a je kan kare in an je kuma a shigalta da ibada kafin daliban ilimi su kafin masu tambaya ko masu fatawa su aga ai ba karamin abu ne ba fantazartuhu hatta qada salatahu sai na jira shi har ya gama sallar sa ake mai neman ilimin in yi je wurin malama su gaggawa yake ko jira yake amma wani yanzu idan ya zo wajen ka fata wake so ya so ya saurare shi yanzu kuma ka tafi ya yi tafiyar sa idan ya so kai kai hasara ya yi maka tsayar bai saurare ka ba thumma ji'tu min qibali wajhihi sai na zo ta gabansa na kewayo ba ta bayansa ba kaga na da bi kenan dan malamin ka yana kallon gabas kai kuma ka tsaya daga yammacin sa kana masa magana ma'ana shine zai juyo amma daga kai ka juyo ta gabansa ina fatan duk muna daukan wannan a matsayin darasi fa sallamtu alaihi ne masa sallama kaga ya kokarin ya fara yi wa malamin sa sallama da girmamawa summa qultu sannan nace da shi wallahi inni la uhibbuka lillahi yace wallahi ina kaunarka dan Allah mahallu shahid anan gurin idan kana son mutum dan Allah ka yi ka faɗa masa gashi wannan Abu Idris al-Kaulani ya je ya ce da Mu'az ibn Jabal wallahi ina kaunar ka dan Allah fa qala sai Mu'az ya ce Allah Allah da gaske ne qala ya ce Allah fa qala ya sake ce Allah Allah da gaske ne kana kaunar ka dan Allah wato abin ya musu dadi dan wa zaka ce kana son shi ji kuma ya tsare ka ji inda yana da mutunci fa qultu Allah yace eh fa akhadhani bi habwati ridai sai ya kama ni ta gefen riga'i, riga' tufafin da ake dorawa, mayafin da ake sagalawa a kan kafa.
Fajjabazani ilayhi, sai ya jawo ni zuwa gare shi. Faqala yace abshir, ina maka bishara,
wato ya jawo shi dan ya kusantar da shi. Ka san yana dadi ka ja mutum haka, wato kamar ka kebance shi da wani abu kira. Ina maka bishara.
Fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqul, naji manzon Allah yana cewa, qala Allah ta'ala, Allah madaukakin sarki yace, wajabat mahabbati, soyayyata ta tabbata, shine wajabat, ay sabatat wastaqarrat, ta tabbata, ta lazinci, lil mutahabbina fiyya, ga masu son juna saboda ni, wal mutajalifina fiyya, da masu zama a majalisi da juna saboda ni, su tunatar da juna ni, su tattauna akan hukunce-hukunce na, wal mutazawirina fiyya, da masu ziyartar juna saboda ni, ka ziyarce ni in ziyarce ka don Allah, wal mutabadilina fiyya, da masu yi wa juna kyauta, kyautar kuɗi, kyautar mutunci, kyautar abin nan, wato kai ka bani ne in baka, sawa'un abin bayan wannan kuɗi ne, tufafi ne, sawa'un kalma ce ta nasiha, don albazir duk ya shafin na gaba ɗaya. Hadisun sahihu rawahu malikin fil muwatta, rawahu malikun fil muwatta, fil muwatta bi isnadihi sahih, hadisi ne sahihi. Qawluhu hajjartu ay bakkartu, naje da wuri, huwa bi tashdidil jim. Qawluhu Allah fa qultu Allah, al-awwal bi hamzatin mamdudatin lil istifhami, na farko Allah, akwai alhamza wadda ake janta dan alamar tambaya, wasani bi lamadin nabiyin Allah, tabbatarwa ne babu maddi kenan. Wai so nake in karasa wannan babin ko da Abuja ne. An abi karimata al-miqdad ibn ma'adi yakrim radiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala, wannan Allah ya ce, idza ahabba ar-rajulu akahu falyukhbirhu annahu yuhibbuhu, idan mutun yana kaunar dan uwansa ya bashi labarin yana sai. Kaga wannan umarni ne daga bakin manzon Allah, idan mutun yana kaunar dan uwansa ya bashi labarin cewa yana kaunar sa. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa qala hadithun hasan, tabbar hadith, tabbas hadith ne karbabbi. Wa Mu'adh radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam akhadha bi yadihi, Mu'adh yace manzon Allah ya kama hannunsa, wa qala yace, ya Mu'adh wallahi inni la uhibbuka, kafin kalmar da dadi nake a ce manzon Allah ya faɗa maka ita, wallahi inni la uhibbuka, wallahi ni ina kaunarka, thumma usika ya Mu'adh, sannan kai Mu'adh ina maka wasici, dan kaida wanda kake kauna sai kai masa wasici, la tada'anna fi dubri kulli salatin taqul, kada ka kyale karshen kowace sallah ka tabbatar lalle ka ce, Allahumma a'inni ala zikrik wa shukrik wa husni ibadatik, fi dubri kulli salati, bayan an yi sallama wannan na cikin zikirai da ake yi. Waɗansu malaman suka ce kafin sallama ake yin sa, akwai tattaunawa da Ibn Taymiyyah akan wannan matsala, amma dai galibi suka ce bayan an yi sallama yana cikin zikirai. Allahumma inni ala zikrik, ya Allah ka taimake ni akan yawan zikirinka, ambatanka, wa shukrik, da godiya gare ka, godiya da gaffai, godiya da dukiya, godiya da harshe, godiya da komai, da zuci, wa husni ibadatik, da kyautata ibada gare ka. Ka roki Allah ya arzuta ka wannan, ai ba karamin abu bane ba. Hadithun sahihun rawahu Abu Dawud wa Nasa'i bi isnadin sahihin. Wa an Anas radiyallahu anhu anna rajulan kana 'inda an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, wani mutum ya kasance a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tabbata gare shi, in ji Anas, fa marra bihi rajulun, sai wani mutum ya zo ya wuce, fa kala ya rasulallah, yace ya manzan Allah, inni la uhibbu hadha, wallahi ina son wannan mutumin da yake tare da kai. Fa kala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, manzan Allah sai yace da shi, a'lamtahu, shin ka sanar da shi? Kala la, yace wallahi ban sanar da shi, bai sani ba. Kala, sai manzan Allah ce, a'limhu, sanar da shi, ashe in kana son mutum dan Allah sai kai mai, sai ka faɗa masa. Fa lahiqahu, sai ya bi bayansa, fa kala yace, inni uhibbuka fillah, ina ƙaunarka dan Allah. Fa kala, sai wannan mutum yace, ahabbaka allazi ahbabtani lahu, ahabbaka allazi ahbabtani lahu, wanda ka ƙaunace shi dan ni, ya so ka kai ma, kada addu'a ce wannan.
ma'ana wanda kake so na dan shi ina maka fatan ina maka addu'a kai ma ya kaunace ka shine wa
Allah
a ce idan kana son mutum zaka faɗa masa kai kuma mutum yace ina son ka sai kuma ka ce masa me Allah ya so ka shine abin da zaka faɗa masa Allah ya so ka ka ba cikakken addu'a rawahu Abu Dawud bi isnadi sahih wato Abu Dawud ya rawaito da sanadi sahih sai yace nan dai a habbaka alladhi ahbabtani lahu shikenan mikan ba na diki karantawa ba a habbaka alladhi ahbabtani lahu rawahu Abu Dawud bi isnadi sahih abin da muka faɗa da dai Allah ya kuma
assalamu alaikum yawa dangane da samartaka abin ya tsaya da maza ne kadai ko har ya shafi mata lafazin hadisi ya nuna sha'un nasha'a fi ibadati rabbi kaga sha'ab matashi to amma baya nuna takaituwar abin da kan nan ya shafi har sha'ba kamar yadda rajulun qalbuhu mu'allaqun fi masajid ko rajulani tahabba billah ko rajulun da muradun da su mun tsoro jama'a ko rajulun da sadaka bi sadaka ko rajulun da zakara Allah khaliya fa fadat aina dukkan wannan lafuzza an ambaci maza ne ba wai dan nuna mata ba ka shiga ciki ba kun fahimta da kyau da aka ce rajul mafhum ne na laqab laqabi ne ga jinsin halitta ba wai suna ko sifa wanda zai nuna cewa kishiyar wannan sunan ko kishiyar sunan da zai ce ba laqabi ne laqabi ko kishiyar sa ba ka cewa hukunci mai shafi kishiyar sa ba ina ba da kuma yadda da haka dai a mace ma yadda ake buƙatar saurayi namiji ya tashi da ɗa'a da ibada haka ake buƙatar budurwa ita ma kada kuruciya ta sa ta gigin budurci ya sa ta zai ta yi abin da za ta jawo a kan tafashin ubangiji to ake tafi ƙarfin shekar ta fi ƙarfin zuciyar haka kuma yadda aka ce idan namiji mace kyakkyawa mai matsayi ta kira yake yace inni aqafullah to haka mace idan wani namiji kyakkyawa mai matsayi ya kira yake zan yi fasikanci da ita kuma ga kuɗi ita ma sai ta ce inni aqafullah ita ma in ta ce wannan tana da wannan lada haka da aka ce rajulun zakara Allah sabin haka kuma ta ce ma zakaratullah saliyatan haka ko bai nuna wannan ba wai ya kai tuba ne ba akan maza kaɗai ya kai maza ya shafi mata sai kuma wanda yake cewa shin wannan kowane hali guda ɗaya shi kadai din sa ne zai tabbatarwa da mutum wannan matsayi ko kuma sai an haɗa guda bakwai ba sai an haɗa wannan guda bakwai kowane ɗaya ne a kankanin kansa yake biyo mutum wannan matsayi idan ka sanatura kuma ka samu biyu daga cikin su ko har uku ko har hudu da sun tabbata gare ka wannan ya zama falala kan falala ke amma kowane ɗaya zai tabbatar maka matsayin da aka samu sai tambaya ta karshe wanda mai ita yake cewa ya kanga waɗansu yan uwa ahlus sunna suna wata al'ada shine idan mutum yana da wata bukata sai ya sa a sauke masa alqur'ani ko ya kira wa'in uwansa ko abokanansa domin a roƙa masa Allah kan wannan bukata ta shi kuma ya dan ba su wani abu da kuɗi ko shin wannan din ya dace da sunna wannan kan bid'a ne bid'a ne bai halatta ba domin inda ake yin wannan shar'antacce ne cikin addini da sai manzon Allah ya fara yi ko sahabbansa su fara yi amma ba ka da wani hadisi da za a ce manzon Allah ya yi ko wata riwaya da ta nuna wata sahabban manzon Allah sun yi irin wannan kuma ma jahilci ne ɗauka da muke cewa sai in mun karance Qur'ani gaba ɗaya Allah zai biya mu bukatun mu wannan mun da zato ne ga Allah Allah ta yi ujibu da awatar da'i da ta ina an ka kira yadda kira idan ya kira ne ya ce sai in ya karanta Qur'ani kuma ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ai ko da sabai ba duka su bude suka hada ce Qur'ani wannan sun mutu ce wannan sun hada ce sun san wani bangare da ayoyi sun yi aiki kafin irin matsayi da Allah ya ba to kuma ma idan muka dauka wai sai in mutum ya hada ce Qur'ani gaba daya ko ya karanta shi Allah zai biya masa bukatun sa to duk cikin mutum ɗari nawa ne za su iya karanta Qur'ani da kansu don su yi roƙo mutum nawa cikin ɗari kila ɗaya sun yawa biyu to wanda ko baya iya yi da kansa sai ya biya kuɗi sai a yi masa. To duk cikin mutum ɗari in ka hada da wanda zai iya karancewa kansa Qur'ani da wanda kuma zai biya kuɗi a yi masa da sauran wanda ba zai iya yi ba ko ba zai iya ba da kuɗi a yi masa ba, nawa ne cikin ɗari su a duk masu yi ko da kansu ko da kuɗi in an kwatanta da sauran? In ka kashe goma, to abin nufi kashe 90 cikin ɗari Ubangiji da Allah ba zai ansa addu'a su ba kenan har abada, tunda su ba za su iya sauke Qur'ani ko ba su da kuɗin za su je a yi masa. Idan mutum ya yi wannan kyautata su ta yi wa Allah ko munana da su, Ubangiji ko baya san munana musu ba, jahilci ne ma wannan bid'a ne, wai a zo a ce sai an sauke Qur'ani za a yi addu'a. Ina fata kun fahimta da kyau, ko Qur'ani sun da suna yi to sun jahilci abin ne, in ko sun kafin to kaga kenan suna yin bid'a ne dangan a lokacin nan da'awar suna ta tashi daga aiki. Dan duk dan suna na halal dinka abinda duk aka ce manzon Allah bai ba, ba zai tsaya ya kafi ba cewa shi kuma sai ya yi ko ya kare abin da wata manufa ta ci ta duniya. Allah ya tsare mu. To daga yau nake ba ku hakuri cewa aiwatar da darasi na Riyadu Salihin a nan gurin zan kantar da mutum. Darasin zai ci gaba, akwai ɗan uwa da nema ya riƙe mu har kafin uzurorukan da suka taso min inda ya wuce wurin, shi ne ɗan uwa Malam Muhammad Nasir Yahaya, wanda ke ɗaya daga cikin malamai masu da'awa masu ƙoƙarin karantarwa da wa'azi, ya yi karatu kuma a jami'ar Muslim ta Madina. Kusan mun yi zamani da shi tare a jami'ar, duk da ina taɓa da shi da wani shekara, kuma ina ba ku tabbacin cewa inda za ku ba shi haɗin kai wajen sauraron karatun za ku ƙaru ƙaruwa mai yawa, wanda ko yayi yake yi ba hadisin manzon Allah ke kawo shi ba, zaƙin baki na Ja'far ke kawo shi, kaga wannan kuma yanzu za a bayyana ku a gane. Duk wanda hadisin manzon Allah ke kawo to za a ci gaba da karanta wannan hadisi daga sashi mai zuwa malam zai ci gaba daga babin da muka tsaya, da kyar na lallabo shi don ya riƙe mu ya ci gaba har zuwa lokacin da Ubangiji da Allah ya kaddara. Kun gaskiya akwai nan zinuri a kaina masu tarin yawa gaske, idan na ce zan biye wa dukkan abubuwa ba zan iya yin ba, kuma ina son ku sabawa kan sauraron malamai daban-daban, sai ku saba kan ku sauraron malamin ya abin da biyu zan ba ku goyon baya ba shi ne ku saurari malami ɗan bida, wannan ba wanda na ba shi wannan latifi. Kuma da bidan gida a zai kai ka ne ya kawo ta kai daga tafarki manzan Allah zuwa kai har yanzu idan ya kasance wato mutum zai saurari ɗan bida ne don yin muƙarana da na sunna, kuma ya kai wani mataki na ilimi, mataki na tamyizi, to babu laifi. Amma wanda yake lalaban gaskiya a cikin duhu ba ya da wani matakin ƙasa na ilimin addinin musulunci mai zurfi, don bida zai kai kai ba. Amma dukkan malamin sunna wallahi rabo ne mai yawa saurare shi, ni na tabbatar in dai kun ba da haɗin kai za ku karu da shi Malam Nasir Yahaya, ina kyautata zaton sama da karuwar da kuke samu a wurin, za ku samu fa'ida mai tarin yawa tattare da shi, don ni na san shi kuma na san ilimin bayawar da Allah ya masa. Haka zuwa Qur'ani ne kwas iri sai muka yi shi, kun ga irin yadda da nake faɗa muku za ku karu da wannan da zai wadansu ku sai ta, amma da suka tsaya sun karɓo su karɓo, to haka al'amuran suke. Amma abinda ba wuce ke cewa sabuwar suke mawa, in ka saba da wani malami sai ka ga cewa ba shi ba baka da gwani, wannan kuskure in dai duk malamai su suna ne ku sauwa da kowa, wata rana ko kuna ka koba masu wazo na tsaranar ramar, to haka rayuwa take, da haka zan ku saba haka muku da wannan. Ni shi ne abin da nake muku nasiha da shi, kuma nake fatan za ku ba da cikakken haɗin kai, kuma na tabbatar malam Nasir Yahaya za ku karɓi shi kuma zai ci gaba da zuwa da lissafin da zuwa insha Allah ta'ala. A yanzu haka malam Nasir Yahaya na tare da ni, zan so ya tashi dan yawa mutane kalma ɗaya ko biyu yan waɗanda su sai kuma sai waɗanda suka sai kuma dama su daga kan birni duk wanda suke ɓangaren brigade PRP wace kwanar jaba masallacin su masala da sauran su dama su sai cikin da a kan gure da sauran su kuma mun dade ina wa'azi tare kuma kafin da cewa jami'an su shi malam nasu bismillah
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال بسيط يعني ما أتخيل لو جبت يا مان ما شاء الله تعالى والله الله سبحانه جبت يا كوكارينا لوزنتين فأما يكتبون سجينا kamar da zance da ku kamar da wani bawana ba ne kuma rashin wata yi wata ki wata kawai shi ne kuma kullum idan aka ce magarabi ke zama magarabi gaskiyar lamari don kar a ba wani yake a hankali ya saboda kudurorin malam amma ya fara da wannan ba da wasu ba to amma duk da wani yake na jin daɗi akwai manyan ɗalibai wanda dama da su yi na ayyukan da wasu da ke yi insha Allah ta'ala ina fatan nan wannan ba za ku samu karatu kamar irin na malam ba ban kai karatun malam ba ban kai fasaha saba da abin da ya kamata a kai wanda ya san ya san malam ba wanda ke yi da kai ka yi ladai abin da ake cewa ma la yudraku kulluhu kuma dai la yudraku kulluhu abin da ba a iya samu gaba ɗaya bai kamata a rasa da baki ɗaya ba insha Allah ta'ala ni dai tunda malam ya riga ya ɗora abin na ko da mutum ɗaya dan zan saba wa sallar insha Allah zan yi shi.